Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Alhamis 3 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarki Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Wasu manyan wakilan cinikayya na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing kan tsare-tsaren harkokin tattalin arzikin kasar China da nufin shiga rikicin cinikayya. Yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, yayin da rahotanni ke nuna cewa suna ƙara fuskantar barazana. Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa $130,000 kuɗin da aka biya tauraruwar Airfim ɗin Batsa domin hana ta fallasa mu'amalar da take zargin tayi da Trump a shekarar 2006.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yau ranar 3 ga watan Mayu kuma rana ce da ake bikin 'yancin 'yan jarida ta duniya baki ɗaya.
Wajibi ne ga shugabanni na kasashe na duniya gabaki daya su san muhimmancin jarida, su san kuma ita ce kuma cigaban al'umma, kuma ita ce kuma cigaban duk kasashe na duniya gabaki daya.
Amurka za ta taimaka wa Najeriya wajen sake farfado da kamfanin jiragen kasar. Ko me yasa, wato ko me ya kashe kamfanin jiragen Najeriya ma tun farko?
Wato na farko rashin kishi, na biyu kasancewar shi yana hannun gwamnati 100%, na uku kuma wato rashin ƙwararru.
To sai biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Wasu manyan wakilan ciniki na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing, yayin da Washington take kokarin shawo kan damuwar da ake da ita dangane da tsare-tsaren tattalin arzikin kasar China. Waɗansu suna ganin taron a matsayin wani matakin da ka iya haifar da abu mai kyau, yayin da bangarori biyu ke kokarin kaucewa barkewar rashin jituwa tsakanin harkokin cinikayya. Masu sharhi kan lamuran sun ce ba lalle ne su warware bambance-bambance da ke tsakanin su a wannan zaman tattaunawar ba, amma za a iya na'am da shawarar ci gaba da ganawa. Shugaban Amurka Donald Trump a shafinsa na Twitter ya ce jami'an na kokarin tattaunawa akan samun daidaito a bangaren kasuwanci. Raymond Young, babban ma'aikaci a fannin tattalin arziki wa China a bankin Australia da New Zealand, ya ce idan bangarorin biyu za su yarda su ci gaba da tattaunawa, zai zama babban ci gaba. Bambance-bambance kan tsare-tsaren harkokin cinikayya da samun shiga kasuwanni sun kasance batutuwa da suke tsonewa Amurka ido da wasu masu saka hannun jari daga kasar waje a China. A cikin makonnin nan muhawara ta ƙara zafafa biyo bayan barazanar da Trump ya yi na sanya wa kayayyakin China tare da $50 billion domin ladabtar da Beijing kan abin da gwamnati ta kira rashin adalci. Tsare-tsarenta na ƙoƙarin na harkokin cinikayya da tilasta satar fasahu da 'yancin mallakar fasaha da kuma rangwamen da ƙasar ke badawa akan ayyukan bunƙasa fasaha. Beijing dai ta musanta zargin da Washington ke yi, kuma ta dage cewa tana ƙara buɗe kasuwanninta. Kwanan nan ta yi alkawarin za ta cire tarar kashi 25 kan motocin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje, albeit a shekarar 2022. Yayin da duniya ke bikin ranar 'yancin 'yan jarida, yau 'yan jaridu a faɗin duniya na fuskantar barazanar ƙuntatawa game da wasu, kuma har wasu ma ana kai su a kashe su saboda aikinsu kawai. Yayin da jerin ƙasashen da suka yi takunkumi bai sauya ba sabbin barazana kan yan jaridu na ƙara fitowa daga abokan tarayyar su. Ƙungiyoyin kare ƴancin su sun ce ƴancin yan jarida na ƙara shiga hadari a maimakon ingantuwa. Wani rahoto da aka fitar na shekara da ƙungiyar ƴan jarida ta Reporters Without Borders ta wallafa na nuna cewa cin zarafin ƴan jarida da ake yi na ci gaba da ƙaruwa ba kawai a ƙasashen da ake mulkin mallaka ba. Amurka ta fada koma matsayi na 45 a jerin ƙungiyar RSF ta kira Donald Trump mai yawan son cin zalin ƴan jarida wanda ya sha kiran ƴan jarida maƙiyan al'umma. Ƙungiyar ta ce kamin ƴan jarida ya ƙaru a shekarar da ta gabata. Muna ganin alaƙar cin zarafin ta baka kan ƴan jarida daga shugaba da cin zarafi a fili a nan, amma muna ganin tsarin da hakan ke da shi a faɗin duniya kan batutuwan da suka shafi ƴancin ƴan jarida. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa dala 130,000 kuɗin da aka biya tauraruwar FM ɗin Batsa domin hana ta fallasa ma'amalar da take zargin ta yi da Trump a shekarar 2006. Kwanan nan Giuliani ya shiga cikin tawagar lauyoyin Trump, ya gaya wa kafar talabijin ɗin Fox News a daren jiya Laraba cewa Trump ba shi da cikakken bayani a kan batun a sanina, sai dai yana da masaniya game da toshiyar. Trump ya musanta sadawa da Stormy Daniels, kuma a watan da ya gabata da manema labarai suka tambaye shi ko ya san zancen biyanta kuɗin toshiyar da aka biya ta, sai ya ce a'a. Daniels ta shigar da ƙara a kotun kan Trump da lauyansa Cohen dangane da batun biyanta da aka yi. Lauyanta Michael Avenatti ya ce bayan bayanan Giuliani ya kamata hankalin Amurkawa ya tashi. Avenatti ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mun yi harsashe a watannin baya cewa za a tabbatar da cewa an yi wa Amurkawa ƙarya kan batun kuɗin da aka biya dala 130,000 da abin da Mr. Trump ya sani da kuma abin da ya yi kan wannan lamari.
Hafsar Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, ranar 3 ga watan Mayu kowace shekara rana ce da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar ƴan jarida. A wannan rana ne ake bita tare da bayyana ci gaba ko kuma koma bayan da ƴancin ƴan jarida ke da shi a duniya. Ga rahoton Babangida Jibran daga Lagos.
A sakonsa na bana domin bikin wannan rana na ƴancin ƴan jaridu, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga gwamnatoci da su ƙara aimi na samar da ƴancin ƴan jaridu da kuma kare ƴan jaridan, abinda ya ce shi ne zai tabbatar da samar da kariya da kuma tabbatar da gaskiya a tsakanin al'umma. Taken bikin na bana dai shi ne sa ido ga mahukunta ƴan jaridu ɓangaren shari'a domin tabbatar da doka da oda. Kwanan nan ma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana rashin jin daɗinsa game da wasu rahotanni da ƴan jaridun ke bayarwa, wanda a cewar shugaban kasan ba sa bada rahotanni na cikakken ayyukan gwamnati, sai dai rahotanni da ke nuna suka ga gwamnatin a ziyarar da ya kai Amurka. To koya masu fafutukar kare ƴancin bil'adama ke ganin ƴancin ƴan jaridun a Najeriya? Tambayar kenan da na yiwa Comrade Musa Jika, ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar Amnesty International a Najeriya.
Mu a nan gun muna kallon wannan magana da shi shugaban kasan ya yi ta a ƙasar Amerika na cewa ƴan jaridu ba sa faɗan ci gaban gwamnatinsa, sai dai faɗuwanta ko kuma inda suke ganin illanta mu muna ganin gyara kayanka ba sauke mu raba bane so saboda haka wajibi ne ga shugabanni na kasashe na duniya gabaki daya su san muhimmancin jadida su san kuma ita ce kuma ci gaban al'umma kuma ita ce kuma ci gaban duk kasashe na duniya gabaki daya yanzu kaga in ka zo kaman kasashen mu nan na Afirka kaga handan Najeriya duka babu inda ba a cin mutuncin dan jarida a wulakanta shi a kama shi a tsare shi a cin mutuncin sa ai wannan saboda ya fadi wani abu wanda bai ma gwamnati dadi ba
to koya aikin yan jaridu yake a garkashin tsari irin na demokradiya tambaya kenan da naiwa professor Raf Akinfoloyi babban malami a sashen koyar da aikin jarida na jami'ar Lagos
absolutely undemocratic absolutely unprofessional for any country to want to gang the press
yace ko shakka babu ya saba wa tsari irin na demokradiya kuma ya saba aiki irin na jarida ga duk wata gwamnati a duniya ta dauki matakai na takurawa yan jarida saboda haka ina ganin ya kamata yan siyasa su gane cewa shi dan jarida mai gani ne ya fadi
so it is important for the politician to understand
to kobe yan jaridan da kuma al'umma gari za su ce game da aikin yan jaridun a Najeriya ka dai abinda wasu ke cewa
a gaskiya yan jaridu na huskantar matsaloli wato zaka ga dan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati a kana neman bayani sai kaga ana wato ma sanyi wajen baka bayanin saboda ana ganin cewa kaman ko ka zo neman wani sirri ne zaka faɗa ma mutane ko kuma wa'annan da kake neman wannan bayani daga wajen su kila akwai wani dan amundahana da ake a dan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiyan al'amari
dan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne saboda shine mai yada manufofin gwamnati shi dan jarida dai dan Najeriya ne saboda haka dan jarida ya zo ya kara mana abun magana mu faɗi Allah ya taimake su a dukkan ayyukan su muna nan muna musu addu'a Allah ya taimake yan jaridar Najeriya da na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma gaba ɗaya
to sai dai kuma duk da wancan hannunka mai sanda da shugaban kasa Muhammadu Buhari yawa yan jaridar Najeriya da bada rahotannin gwamnati a waje ɗaya a sakon sa na bikin ranar yancin yan jaridu na duniya na yau shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga yan jaridun da su kasance masu aiki tukuru kuma gwamnatin sa a shirye take ta ba su haɗin kai wajen ganin an gudanar da harkokin yau da kullun bisa gaskiya da kuma rukun amana baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
to a gaida baban gida jibrin a lokacin ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Washington a makon nan Tawagarsa ta gana da kusoshin babban kamfanin kera jiragen sama na Boeing na Amurka kan batun sake farfado da kamfanin sufurin jiragen sama na kasa na Najeriya. Akan haka ne Aliyu Mustapha Sokoto ya tambaye ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika inda aka kwana.
To alhamdulillah shi wannan babban kamfani mai kera jirage samfurin Boeing wanda dama kamfanin Amurka ne mun zo mun zama da shi kuma mun tattauna da su kuma alhamdulillah mun samu haɗin kansu da goyen baya na cewa wannan kuduri na shugaban kasa Jinan Muhammadu Buhari da zai dawo da ko kuma ya kirkira ko kuma ya kafa wani sabon kamfanin sufurin jiragen sama na kasa yafi ma wancan wanda aka yi na Nigerian Airways ya tabbata to wannan kuduri nashi zai tabbata insha Allah saboda shi wannan kamfani na Boeing sun dawo alwashin cewa har dai idan muna da bukata wacce kuma muna da kuma mun kakkabe wato takaddunmu mun gyara sun musu kuskure ma dukan abin da ya kamata to Allah za su ba mu hadin kai za su ba mu jirage wanda za mu yi wannan kamfani da shi
wato na hadin gwiwa ne kenan da Amurkawa
wato shi wannan kamfanin yana da sabani da irin wancan kuma yana da sabani da yadda jama'a suke zaton shi wato shi wannan kamfanin masu hannu da shuni su za su yi gaba a wurin shi ita kuma gwamnati ta ba da tallafi ita gwamnati za ta ba da tallafi ne su kuma masu hannu da shuni wato da kamfanonin kasashen waje ba Amurka kadai ba amma da kamfanonin kasashen waje da dama wanda su shigo da na cikin gida da masu hannu da shuni za su hada karfi da karfi a yi shi amma abin muhimmi shine yanzu misali in ka ci kana son ka sai jirgi daga hannun Boeing sai ka yi jira na kaman shekara 4 zuwa 5 kana kera maka shi saboda duk wanda suke kera an riga an saya sayarwa suke to amma saboda martaba ta shugaban kasan Najeriya Muhammadu Buhari da kuma muhimmancin ita wannan ziyara sun aminta akan cewa idan dai ana da bukatar jiragen sama ana iya ba mu su da wuri-wuri.
Kun tsari da lokacin da za a fara sabon kamfanin zai farfado ya fara aiki?
To ba da ita mun tsaya da kai tsaye, sai dai mun aminta a cewa daga nan zuwa watan July mai zuwa wannan din na kwana-kwanan nan za mu shaida wa duniya a yana a kwana akan landa za a kafa jirgin. Amma yana tabbatar maka in Allah da wannan kanin nan kanin a ce an shiga ringimin zabe in Allah da an kafa wannan abu.
Me kuka gano ya kashe wancan kamfanin na da?
Wato na farko rashin kishi, na biyu kasancewar shi yana hannun gwamnati 100%, na uku kuma wato rashin matsama wato ƙwararru wadanda suka iya management, wato suka iya sarrafa dukiya.
To madalla tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da ministan sufurin Najeriya, wato jiragen saman Najeriya kenan. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A koda yaushe fata ne da buri na jama'a na ganin cewa an samu zaman lafiya. A saboda haka za mu maimaita shirin da muka taɓa yi da ministan tsaron Najeriya, General Mansur Dan Ali mai ritaya. A saboda haka ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni sunana Yusuf Gulde daga Askira.
To Malam Yusuf,
tambaya na shi ne. Hello?
Yana jinka, minista yana jinka, yi tambayar ka.
Yawa, tambaya na akan shi ne yaya za a yi da a ƙarshe dai wannan yakin da ake da 'yan Boko Haram zai zama ƙarshe.
To, yana jinka.
To, yawa, to kuma yaya in yakin nan ya zo ya ƙare, yaya za a yi da civilian JTF da 'yan Banga waɗanda yanzu kamar sun san dabarun yaki suna da makamai a ƙarshe, yaya za a yi da su, shi ne tambaya na.
To, ka gama tambayar ka?
Eh, na gama tambaya na.
Minista gare ka, ka ji tambayar Malam Yusuf.
Alhamdulillah, kamar kwanan baya da muka dan yi abin nan musabaka cewa su dai su civilian jeti ba su da makamai.
Yawwa.
Ana kokarin su zuwa. Yawwa, su farko abin nan din kenan ya san da wannan. Shi abu dama ko yaushe in kai amfani da mutum ba za a ce haka kawai ka jefar da shi ba. In ana iya tunawa ɗan shekarun baya da amin kwanan baya da suka wuce, mun ce cikinsu za mu tantance waɗanda mun san cewa suna da ilimi kuma suna da hazaƙa ko kuma da sanayya wadda ta isa a sa su a soja. An zazzaɓi some of them, kullum ana yi ba wai an gama abin nan da su.
Wato sannan kan hankali ana ɗaukansa ana sa su cikin.
Yawwa, shi kamar da nake, tunda ba dukansu kowa bane zai iya qualify. Wani zai san hanyar ta abin nan, tunda hanyoyi ne da kuma ilimi wadda amma ba su yi karatu ba. To kin ga ba za a aikin soja, amma dai da wurin aiki kuma state jiha ma suna yi, suna ɗauka su gwargwado kamar yadda ya kamata. So bayan an gama ba wai za a jefar da su bane a ce ai amfani use and dump, a'a mun gama za a duba kuma za a tantance waɗansu waɗanda ya kamata a sa police, a sa wani ya kamata a sa soja, a sa waɗanda kuma ya kamata civil ayyuka kamar civil defense da sauransu, duk za a yi gwargwado insha Allah.
To Allah ya sa a dace. Yanzu kuma bari mu karbi tambaya daga Damaturu jihar Yobe.
Assalamu alaikum, sunana Sani Bakuru Sabon Fegi daga Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya, kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Yobe.
To,
na farko dai ina so zan yi tambaya guda uku.
To,
tambaya na farko shine gwamnatin Najeriya da kanta ta fito ta bayyana cewa an je ƙarshe na fingan 'yan Boko Haram wanda ake kira Camp Zero. To, daga baya kuma sai muka sake jin cewa shi wannan babban ɗan ta'adda na Boko Haram wanda ake kira shi Abubakar Shekau ya sake fitowa ya ƙaryata wannan magana da ita gwamnatin Najeriya ta yi. Shin wannan ya nuna cewa akwai baya da kura ne, ko kuma dai akwai wani babban kokari da su jami'an tsaronmu na Najeriya za su sake dauka dangane da wannan fitowa da shi leader na kungiyar Boko Haram ne fito yayi. Sannan abu na biyu, jami'an tsaro sutil wani irin zage damtse suke didda ma al'umma ta farin kaya suna bada nasu gudunmuwan ganin cewa an shiga wannan daji an tarwata wannan yan ta'adda na Boko Haram, kuma suna shigowa cikin al'umma suna sake tada bama-bamai kamar yadda ya faru ba da juma wannan bawa a garin Maiduguri a post office. So shi ma wannan wani irin shiri ne su kuma jami'an tsaro za su sake yi, saboda abin muna ganin cewa sai an sake canja salo. Sannan tambaya ta ta uku a nan shi ne, muna ganin cewa sakamakon zaman lafiya da aka samu, wasu wa'anda suka bar garuruwansu a jihar Borno da kuma Adamawa, idan suka koma wani irin gudunmuwa jami'an tsaro za su ba wa wa'annan al'umma na wannan yankunan ganin cewa iyakokinsu din akwai dajijjika wanda in ka'ada za su iya buya su shigo su far musu. A wannan ita ce tambaya ta ta uku.
Malam Sale, to a dukkan tambayoyin nan guda uku da kai mutanen askira sun yi kuma minista ya ba su ansa, ba mutum na gaba da Allah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni ne Ismail Muhammad, shugaban masu kifi na jihar Yobe.
To
ina godiya ga minista da yake sauraron wannan ra'ayi, kuma ni ina tambaya a mai gidan minista, na sani tabbata sojojin Najeriya sun yi kokari, mutane kuma sun jinjina musu, gwamnatin tarayya tana kokari, amma shi wannan farfaganda da ake mu mun sani cewa wannan ya fito yau bayani, gobe ya fito bayani, mun sani ƙarya ne. To amma muna so ina ne a yin gaskiya zan bari.
To ka gama tambayar ka. Honorable Minister Kaji? To akwai abin da zaka ga mu wannan. To an ansa din shine ai nake cewa ga kuma ya ma ba kan shi ansa, yace duk sun san wai propaganda ne.
To shikenan magana kenan, kin ga ba
sa akwai. To mutum na gaba, bismillah.
Sunana Ibrahim Babale daga Damatu ta Yobe.
To
ina so in yi wa minista tambaya, mu dai shugabannin direbobi ne da yake cikin garin Damaturu, kuma an ce mana an buɗe hanya daga Damaturu zuwa Biyu. To amma daga Damaturu idan ka wuce Buniyadi zuwa Damaturu, sojoji tun daga nesa ba tsoho ba yaro za a ce a tuɓe riga. To wannan tuɓe rigan, sakamakon wannan tuɓe rigan shi yasa direbobi ba sa duk son bin wannan hanyar, sai su zaga ta wanne. Kuma an ce zaman lafiya ya kankama, ya kamata jama'a su ga canji tunda an ce zaman lafiya ya kankama a kan wannan hanya. Ba mace ba riga za a yi tafiya sama da kilomita ɗaya da ƙafa, kuma a ce mace ta cire hijabin ta cire waye duka ta yi tafiya sama da kilomita ɗaya ga yaro ga waye haka a kan hanya. Kuma kwakwarin kula da shi muna ba da goyon baya 100% a kan wannan wurin. Ina so mai girma minista ya ba da ansa.
To baran baka da minista. To minista gare ka.
Insha Allah. Abdullahi kamar dai da koyoshi muke bayani akan an tsaron da ake dauka. Na ce an tarwatsa su, mutane sun wawwatsu, aka ce nake musu koyuka su samu su kaman hakimai da takaddai su san cewa waɗanda suke shigo su. Akan hanya kuma kamar yadda yake faɗa cewa waɗannan matakai ne ake son a gani shin cikin mutanen da suke wucewa a wuri wani irin yanayi suke a ciki ko me suke dauke da shi, tunda an bude hanyoyi yanzu nan da 'yan kwana biyu waɗannan abubuwan za su rage. In ya bai manta ba, ai da koda cikin garuruwa mutane ana sa su sauka masu suka kamin su bi su za su wuce, amma yanzu saboda abubuwan sun yi sauki sai aka cire nan hanyoyi na waɗanda ba a zaton cewa akwai wani tsaro ko kuma wani abin na rashin tsaro a cikin wannan wuraren. So abinda nake masu zan ba da shawara kai cewa a bi abinda jami'an tsaro suke yi, ba wai ana yi don ɗaya tsangwama mu jama'a ba ne, ana yi saboda duk da an tarwatsa su akwai waɗanda har yanzu cikin mu waɗanda kamar yanzu da ya faɗa wani cikin su ya faɗa ya ce duk da an tarwaje su ga sun ana gani yau su fitar sa ba mu yau gobe tana tasa saboda sun ga sun watse kuma za a yi santin a wanda yake ɗauka yan shekara goma fa aka samu da bam ta ɗauka abin nan shekarun jiya to kin ga ba abin da za a ci ba ne kawai a daraja kawai a bar komai ya tafi haka ba tare da an bincika ba
eh kuma ai minista an san cewa yawanci akwai namijin ma da ya sa hijab ya boye bam to ba a ce a tube hijab din nan ba ya za ya sani
to kin gani yana ciki abubuwan da ya sa muke yin waɗannan abubuwan kuma muna ganin cewa mutane su ɗanyi haƙuri kamar yadda na ba da shawara a can shekara da shekaru abubuwan nan suna faruwa ba za a ce ɗaya rana ba komai ya zo ya zama daidai kamar yadda ya dace sai an bi a hankali ana yi ana ragewa a hankali har abubuwa su dawo normal sai su dinga su ɗan ba da haƙuri su ɗanyi haƙuri ɗan lokaci kaɗan ne za a koma komai ya daidai yadda ya kamata nishara kenan kuma abin da zan iya cewa tallafina kenan a kai.
To sai kuma makon gobe cikin yadda Allah a halin yanzu kuwa Jummai Ali ke mana fatar alheri a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda Inkaibo a jihar Jigawa da Babagana Alhaji Nushiya Washakal. Baki daya sun ce ya uku ga watan Mayu ce ranar 'yan jaridu ta duniya. Don haka muna ta VOA da ma'aikatanku da dukkanin 'yan jaridu na duniya murnar wannan ranar taku. Shakka babu muna alfahari da ayyukan 'yan jaridu a duk faɗin duniya domin ku ne idanuwanmu a ko'ina a faɗin wannan duniyar tamu. Allah ya ƙara muku basira da hazaƙar aiki amin. Sai kuma sako daga Adamu Aliyo Ngulde da Usman Sarki Mu'azu da kuma Muhammadu Azahidu daga Radio Amfani Difa a jamhuriyar Niger sun ce muna ta 'yan uwa 'yan jaridu da ke sassan duniya murna wannan rana ta uku ga watan Mayu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin 'yan jaridu da fatan kasashen Afirka za su baiwa 'yan jaridu damar faɗin sahihan labarai domin suna madubin al'umma. Sai kuma sakon na ƙarshe ya fito daga Tivis Ibrahim Ishaka Injawe ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA muna yin tir da Allah wadde bisa sabbin har-haren da mayakan Boko Haram suka kai a wasu ƙauyukan jihar Adamawa da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka raunata kuma Allah ya ba su lafiya amin.
To madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice Sarfilu, wasu manyan wakilan cinikayya na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing kan tsare-tsaren harkokin tattalin arzikin kasar China da nufin shiga rikicin cinikayya. Yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, yayin da rahotanni ke nuna cewa suna ƙara fuskantar barazana. Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta tabbatar da sace wata ma'aikaciyar jinya da ke ƙungiyar wato a Mogadishu, babban birnin Somalia. Muna cikin damuwa matuƙa kan tsaron abokiyar aikinmu, in ji wata rubutacciyar sanarwa da Daniel O'Malley, mataimakin shugaban ƙungiyar Red Cross a Somalia, ya rubuta. Ya ce mai jinya ce wacce take aiki kullum domin ceto rayuwar mutane da inganta lafiyar 'yan ƙasar Somalia da ke cikin haɗari. Kakakin hukumar tsaron Somalia Abdulaziz Ali Ibrahim ya shaida wa VOA cewa an sace matar ne a filin ofishin cibiyar agajin ta Red Cross. Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya biya lauyansa dala 130,000 kuɗin da aka biya tauraruwar FM ɗin batsa domin hana ta fallasa mu'amalar da take zargi ta yi da Trump a shekarar 2006.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraron mu, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za mu buɗe muku layi domin ku kira wayarmu ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan rana ta bikin 'yancin 'yan jarida ta duniya. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Titani gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Sai a dace yau da gobe.
Shirin makasa.